sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lal FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM dake birnin Yamai za a iya kama mu a Alpha Radio dake kuma siya kasar Ghana za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau asabar 12 ga watan October shekara 2019 Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Nigeria Niger Kamaru da Chadi To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Nigeria Majalisar Wakile ta yi wa kasafin kuɗin shekarar 2020 karatu na biyu bayan haka za ku ji bayani game da fara hakko mai a yankin Kogin Gongola dake jihar Bauchi sannan kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira WFP a takeice ta ce mutane fiye da 100,000 sun rasa matsugunan su ya zuwa yanzu sakamakon farmakin da dakarun Turkiya ke kaiwa a arewacin Syria. Hukumar ta ce mutanen da suka rasa matsugunan su sun fito ne daga Ras Lyan da Tal Abyad. Dakarun Syria da kurdawa ke jagoranta da ake kira SDF a takeice sun musanta cewa dakarun Turkiya sun kwace garin Ras Lyan dake bakin iya ka kasar kamar yadda Turkiyar ta yi ikirari kungiyar da ke kare haƙoƙin bil'adama da ke Syria ta ce adadin fararen hular da suka mutu sakamakon farmakin da Turkiya ta kai ya karu zuwa 30 ranar Larabar da ta gabata ne Turkiya ta kaddamar da farmakin tsallaken iyaka tana mai cewa tana so ne ta fatattaki mayakan kurdawan Syria da ke tudun natsiran arewacin kasar waɗanda take yi wa kallon kawayen yan ta'addan kurdawa yan aware da ke Turkiya A wani taro da aka yi yau asabar shugabannin kasashen India da China sun kawar da bambance-bambancen su sun kuma ce za su tunkari batun wage gangiban kasuwancin da ke tsakanin kasashen wanda ya fi shafar India sosai za kuma su karfafa matakan tsaron iyakokin su a garin Malappuram da ke gabar teku a kudancin India shugabannin biyu suka gana Prime Minister India Narendra Modi ya ce mun yanke shawarar mu duba bambance-bambancen mu bisa ga la'akari da hangen nisa kuma ba za mu bari bambance-bambancen su kawo mana takaddama ba ya kara da cewa bangarorin biyu za su ci gaba da kula da damuwar junan su ta yadda dangantakar su za ta zama hanyar samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a duniya a yayin da suka zauna fara ganawa a taron shugaban China Xi Jinping ya ce mun fara kyakkyawar tattaunawa a matsayin kasashe kawai ba tare da yayi karin bayani ba Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine Marie Yovanovitch ta fadawa kwamitocin Majalisar Wakilan Amurka dake jagorantar binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa shugaba Trump ya hurawa ma'aikatar harkokin wajen kasar wuta akan su cire ta daga makamin jakadiyar. Jaridar Washington Post ce ta fara bayyana wannan rahoton wanda ta ce ta samu daga jawabin Ms. Marie da ta shirya gabatarwa a gaban kwamitocin. Trump ya dakatar da Marie daga zama jakadiyar Amurka a Ukraine ne a watan Mayun da ya gabata bayan ikirarin wasu bayanai marasa tushe dake cewa ta nemi ta rushe manufofin shugaban. A bayanin jawabin da ta shirya tsohuwar jakadiyar ta faɗi cewa matakin da shugabanninta suka dauka na cire ta daga mukamin sun yi ne bisa bayanai marasa tushe na ƙarya kuma daga mutanen da akwai alamar tambaya a dalilan su. Tsohuwar jakadiyar ta ce ta yi mamakin cire ta daga wannan mukamin da aka aka yi duk da cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yarda cewa bata aikata wani laifi ba. A jihar California da ke nan Amurka kuma jami'an kwana-kwana sun samu nasarar shawo kan gobarar dajin da iska mai karfi ke kara bazawa a yammacin jihar, gobarar da ta yi sanadiyar mutuwar mutum daya, gine-gine da yawa kuma sun kone, lamarin da yasa akan dole aka kwashe dubban mutane daga yankin. A yau Asabar shugaban hukumar kwana-kwana na birnin Los Angeles, Captain Brendan Silverman, ya faɗi cewa an shawo kan kusan kashi 19 gobarar dajin wadda aka yi wa lakabi da Saddle Ridge a cikin daren jiya a karamar hukumar mulkin Los Angeles game da kuma taimakon yanayin sanyi-sanyi da iska mara karfi. Gobarar ta lalata akalla gine-gine 31 ciki har da gidajen jama'a. A jiya jama'a kashi 13 gobarar dajin da ke babbaka a San Fernando Valley da ke arewa maso yammacin Los Angeles aka iya kashewa bayan da ta laƙume hektar 3,000 na fili a cewar jami'ai. Hukumomi sun bada umarnin kwashe mutane kusan 23,000 a yau Asabar a yankin da kusan mutane 100,000 ke zama. Amurka za ta tura ƙarin ɗaruruwan dakarunta da kayan yaƙi ƙasar Saudiya don daƙile wani yunkurin tsokana daga Iran. Sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper ya faɗawa manema labarai a jiya Juma'a cewa cikin abubuwan da za a tura har da jiragen saman yaƙi guda biyu na fighter squadrons da ƙarin makamai masu linzami da na'urar kariyar makamai masu linzami da ake kira SAAD a taƙaice da kuma jami'an soja da za su taimaka. Kusan dakaran Amurka 3,000 aka tura kasar Saudiya tun bayan wani hari akan masana'antun sarrafa man Saudiya da aka kai a watan da ya gabata.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nigeria kwanaki uku kacal da shugaba Muhammadu Buhari ya mikawa hadaddiyar majalisar dokokin kasa kasafin kudin shekara 2020 har majalisar wakila taiwa kasafin karatu na biyu. Wakiliyar sashin Hausa Madina Dauda ta hada mana rahoto akan haka.
Daga wannan mataki kundin kasafin kudin zai koma hannun kwamitoci, su kuma za su gayyato shugabannin ma'aikatu da hukumomin gwamnati domin su yi bayanin kasafin kudin su da yadda za su aiwatar da su. Wani abu da ya dauki hankali shine yadda ƴaƴan majalisar wakilan dukkan su suka hada kawunan su suka amince da kundin kasafin kudin har suka yi aiki akai baki daya. A nan ɗan majalisar wakilai mai wakiltan Koko Bese da Mayama a jihar Kebbi, Shehu Muhammad Wamban Koko, ya yi bayani.
Majalisa ba irin wanda suka sani a baya wace, wannan majalisa mai son ƴan ƙasa ce, wannan majalisa mai son ƴan Najeriya ce, wannan majalisa mai tausaya wa talakawa ce. An kawo wannan abin kwana uku da suka wuce, majalisa ta duba saboda ya fito daga shugaban kasa Muhammadu Buhari, majalisa ta kuma ta duba, aka yi muhawara kusan awa biyar, aka kalli abin nan, aka duba, aka kalli to wannan abubuwan saboda ƴan Najeriya aka wuce. Saboda haka abin mamaki ma hatta da ƴan adawa MPDP da sauran kananan jam'iyyu, ita ma PDP ma karamar jam'iyya ce a wurinmu, da sauran ƴan kananan kaya duk sun amince da wanda muka yi. Saboda na farko mun ji su karfi, kuma abin da aka kawo na gaskiya ne, ba ƙarya a ciki. Daga wurin Muhammadu Buhari ya zo, kuma muka kalla mu ga hakan ne muka amince.
Ganin cewa jam'iyyun adawa da ke majalisar wakilan ma sun amince da wannan kasafin kuɗi na shekara 2020, sai na tambayi shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawal na Lado ko ya yake kallon kasafin kuɗin, sai ya ce
tsakani da Allah ban taɓa farin ciki ba tun da aka fara demokradiyyar nan irin wannan lokacin. Wannan shine abin da muke nema, a samu haɗin kai tsakanin majalisar tarayya da ainihin bangaren gwamnati. Na iya sanawa ni kaina na kai majalisar tarayya ƙara kotu kan wani kuduri da ta yi wanda muka sani cewa inda mun bashi ya ci gaba da sun ɓata tsarin gwamnati. So wannan tsarin da aka ɗauko na zaman lafiya tsakanin executive da legislature, tsakani da Allah, yanzu ne nake tsananin dan Najeriya zai dara, amma da kawai bige-bige ake cikin duhu.
Amma ga mai nazari akan tattalin arzikin kasa Aminu Jumare ya ce yana ganin kasafin ya kamata ne a taɓa wasu fannoni da a ganinsa zai sauya abubuwa a rayuwar talaka.
Da gaskiya ni tunani na wa inda zai yi wa ce an samu an mai da hankali akan sha'anin ilimi ya zama kasafin
sha'anin ilimi shine kan gaba ta yadda akalla ko ba komai yafi na komai yafi na ko ina kuma akwai kudade isassu akwai hankali da aka mayar isasshe akan sha'anin ilimin ya Allah ta kyautata makarantu ta bada abin da ake cewa scholarship kudin da zai taimaka wa dalibai su karo ilimi sannan kuma da kudaden yau da kullun na albashi da allowance da allowance da sauransu wanda za a rika baiwa su kansu malaman da makamantansu wanda zai kara habaka sha'anin ilimi kuma idan kika dubi sha'anin wato ilimi a wasu kasashe misali America kasafin kudin da ta yi a wannan shekara kusan ana magana dala billion 60 da wani abu mu kuma muna magana naira billion 100 da wani abu wanda yake in aka duba sai aga ai akwai gidi wannan gidin kuma shi yake so a toshe ta da ilimi zai bunƙasa ilimi ba shine aka sai gishirin zaman duniya ba kana amanta sannan kuma sai sha'anin kiwon lafiya to kiwon lafiya ma dole a mai da hankali a kansa dan saboda sai kana da lafiya ne ma zaka iya neman ilimi sai kana da lafiya ne ma zaka iya zuwa gona sai kana da lafiya ne ma zaka iya siyasar saboda haka wannan al'amura guda biyu ilimi da kiwon lafiya dole ne fa ayi kokari a mai da hankali akan su ya zaman to sun baiwa sauran abubuwan da aka mai da hankali akan su rata mai tsawon gaske
majalisar wakilan ta dauki hutun makonni biyu zuwa ranar 29 ga watan Oktoba Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
gaishe da Madina Dauda. Hukumar matatan man fetur ta Nigeria NNPC ta bada sanarwar fara hako mai da tace an gano a yankin kogin Gongola a jihar Bauchi. A farkon shekarar nan ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da fara hakan rijiya na mai a yankin. Ga wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin da karin bayani.
Hukumar matatan man fetur ta Nigeria NNPC ta ba da sanarwar gano man fetur a yankin arewacin Nigeria a wani yanki da ake kira Gongola Basin dake arewa maso gabashin kasar wata sanarwa da kakakin hukumar Mr. Sam Makoji ya fitar ya ce wannan rijiyar man mai suna Kalmani River na biyu shine wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar da fara hako man fetur din a watan Fabrairu bana kamar da hukumar ta NNPC ta yi bayani tuni tare da haɗin gwiwar hukumar matatan man fetur ta kasa da kasa da ake kira Shell suka yi nisa wajen hako man fetur din tare kuma da ci gaba da tantance adadin sa tun ba yau bane dai ake hasashen cewa akwai man fetur a yankin arewacin Najeriya da suka hada da yankin Sokoto da Bidda da Benue da kuma Gongola da kuma yankin Chadi batun ma ya fi kamari ne bayan da jamhuriyar Niger da kuma kasar Chadi suka fara hako man fetur din da kuma sayar da shi a kasuwan duniya to koya masana hako man fetur a Najeriya suka ji da wannan bayani da hukumar ta NNPC ta fitar tambayar kenan da naiwa Dr. Babangida Jibrin Wushishi wani masanin hakan man fetur da ke aiki da wani kamfanin hakan man fetur mai zaman kansa da ke nan Lagos
shi wannan mai da aka ci an samu a Kulmani to River wato da gaske ne tabbas an samu mai saboda harkar neman mai idan aka haka rijiya aka samu mai to akwai abin da akan yi wanda akan kira a turanci well test wato wannan well test akan yi shi ne saboda a san ko ganga nawa na mai da kuma gas za a iya fitarwa daga wannan rijiya shi tasirin samun wannan mai ga sauran sedimentary basins a Nigeria kamar yadda ka faɗa Bidda Basin, Sokoto Basin, Chad Basin da sauransu shi ne cewa wato duka kamanninsu ɗaya ne geologically kenan kamanninsu ɗaya ne so idan an samu mai a guda za a ƙara samun kwarin gwiwa cewa za a iya samu sauran sedimentary basins so wannan abu wato babban labari ne mai daɗi ga mutanen Najeriya ga mutanen arewa
su ma dai al'umma wannan yanki na arewa maso gabashin kasar sun bayyana jin daɗin su da wannan labari kamar yadda wasansu suka shaida mani
gaskiya na yi murna 100% sosai da sosai tsakani da Allah don samun wannan mai zai ba da dama za a samu ayyuka, sannan bayan ayyuka da za a samu gwamnati za ta samu kudade na shiga, ko ba gaskiya ba? Don haka Buhari muna bashi goyon baya 100% akan wannan aiki da za a yi.
To baba, ka ji dai wannan alama ne na man fetur a arewa, ya kaji?
Ka ji dadi ko ba komai? To ina ga kamar mun futa gori, an ce mu daman nan ci mazauni ne. To tunda Allah bin ya kawo mu shi gida, sai gwamnati ta maida hankali ta fito da shi don mu futa gori. To ai dadin yan arewa baki ɗaya ne kenan, kuma kaga har yanda dai da kake cewa mun huta wani cewa dai mai dai basu ga amfanin sa ba, to tunda ya samu anan to ai kaga mun ji dadi na arewa baki ɗaya, yana da amfani kuma
a waje ɗaya dai. Yanzu haka a masana harkokin zamantakewa da kuma siyasa, na ganin fara hukumar fetur a yankin arewacin Najeriya zai taimaka wajen daidaita bambancin siyasa da ke faruwa tsakanin yankin arewaci da kuma kudancin Najeriya masu arzikin man fetur. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibril. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Yalikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin 2020 da ya haura naira trillion 10. Kotun ƙarar zaɓe ta tabbatar wa Bala Muhammad na PDP nasara a zaben gwamnan Bauchi. Maza wajen dan majin katagun mai mara nasarar baya ne.
Duk Najeriya kai barin je maka mayan kire maka mayan maka ta karamin mahaukaci. Duk Afirka bayan da ake siyasa irin Bauchi.
Tuni APC ta bakin shugabanta Bauchi Ubanana ta ce za ta ɗaukaka ƙara. Rundunar 'yan sanda a Kaduna ta ce ta damƙe wasatar mutane 50 ciki har da waɗanda suka taɓa sace Sheikh Algarkawi. Wannan ya zo ne sajuka bayan babban sufetu Muhammad Adamu ya ce yawancin barayin ma sun kwanta dama.
Harbi ne muka yi da su, yawancinsu sun mutu gaskiya. Yanzu haka sun bar hanya.
Yan bindiga sun saki bulla a wasu san zamfara, duk da matakan sulhu da gwamna Matawalin Maradun ya ɗauka.
Tsada gudai dan bango gizazza dindindi.
Suna kashe mutane ne ko suna bautar da su yadda suka yi baya?
Akwai wani yaro da ya musu tsingiriya sun kasa sanduna sun kabuje.
Daya daga al'ummar da suka shi da ganin barayin, Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabin su ne jagoran 'yan shi'a a jihar Katsina Sheikh Yakubai Haya Katsina da kuma Malam Ishaya Buba Bajama daga Bauchi. Ga Sheikh Yakubu Hassan.
To insha Allah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kaman Kiristoci, Yahudawa da Musulmi ana ce musu ahlul kitabi, ma'ana wayayyu, mutane wanda suke wayayyu, wanda komai za su yi suna da dalilin da yasa suke yin cin abinci ne, barci ne, tafiya ce, mu'amala ce, gaisuwa ce, makwabtaka ne, duka komai suna da abin da wato ainihin suke yi, ba makance suke tafiya ba, suna tafiya ne bisa basira. Yasa ake ce musu ahlul kitabi, Alkur'ani kira su ahlul kitabi, wato ma'abuta littafi, wato wayayyun mutane. Wayannan wayayyun mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa ba ya aje su bane don su yi rigima, saboda Allah ba annabi ne bane. Baya cewa kana da yancin kai ka zama Kirista, wance yana da yancin ya zama Musulmi, wance yana zama Yahudi, sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya, kuma ya sa kowanne da shiriyar da ta zo daga wajensa a hannunsa, sannan kuma a ce an samu faɗa. Sai dai idan akwai son zuciya, ko duniya ta gitta, ko hasada, ko wani dalili. Amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya, to gaskiyar magana babu inda za ka ga sun yi karo ballanta za su haɗa faɗa. Wannan kenan. Na biyu, addinin nan an shata ma kowa yadda zai yi zauna lafiya, hatta da gangan jikinsa, hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa, yadda zai zauna lafiya da matarsa, yadda zai zauna lafiya da iyayensa, yadda zai zauna lafiya da danginsa, makusantansa, da makwabtansa, da jama'a, da wanda ya sani da wanda bai sani ba. To sannan kuma shi addinin nan in an koma gobe kiyama gaban Allah madaukakin sarki, kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata, na kwarai da wanda ba na kwarai ba, kowa abin da shi za a yi mishi. Saka wanda yake so ya samu rahmar Allah, ya shiga aljanna, ya samu yardar Allah, to dole fa sai yayi addini, saboda ta hanyar addini ake samun wayannan. Wanda yace ba za ka yi addini ba, ko ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba, domin sai an yi addini ake samun lada, sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama, sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna. Wakon da yake ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa ba ka shiga aljanna ba, ya haramta maka saboda baka samu inda zaka tsugunna ka bauta ma Allah ba, ballanta naka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna. Don kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane, kuma ba kirista bane, kuma ba ma ba yahudu bane, wato su ba ma abota littafi bane, a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma Allah din ma ba shi. To mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi. Ko dai alakar addini ya hada ku, akwai ka'idodin da ya tsara maka wanda za ku zauna tare. Ko kuma a'a, babu ba addinin ku ɗaya ba, amma ɗan adamtaka ta hada ku, shi mutum ne kai mutum ne, shi ɗan adam ne kai ɗan adam ne. Saboda haka yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita, so din an tsaga zaka ji zafi, to kar ka so a tsaga jinin wani ɗan adam jini ya zuba, saboda in an tsaga zai ji zafi. Yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba, to kar ka bari a banka ma dukiyar wani wuta. Yadda ba za ka so a takura ka ba, to kar ka takura wani, saboda shi mutum ne, alaƙarka da shi shi mutum ne. Sannan kuma menene yayi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi? Hasken rana yayi mana kaɗan ne, ballantana mutum yake sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaƙi wani, sannan ya da hasken rana. Iskan shaka yayi mana kaɗan ne, sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaka. Filin gini yayi mana kaɗan ne, dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma, ka yi gini, ka yi abin da sun mana kaɗan ne, da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan. Kasuwanni sun yi kunci ne. Arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirar da ka bu duniya har ka bar duniya, akwai hannun wani a ciki, ballantana ya zama ya toshe maka kafa, ko ni akwai hannun wani a arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa ƙarshe, wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi? Kaga duk waɗannan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne. A'a, akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba, babunsu da addini. Abin da ya dame su shi ne menene za su samu na duniya, ko muƙami ko tarkace. In muƙami ne sai a ce to ai Yarbawa sun fi samun makamai, dan mai ɗan arewa shi bai samu ba sai ɗan kudu maso yamma, ko kuma a Ibo sun fi samun makamai, dan mai Ibo zai samu muƙami iri kaza da kaza, shi ko ɗan arewa bai samu, ko kuma ɗan arewa su suke da shugaba, shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka, dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi? To ta nan ne rigima take tasowa. Ashe kaga ba magana addini bane, maganan me zan samu ne, maganan duniya ce, maganan biyan bukata ne. Kuma in ka duba da kyau sai ka ga cewa kuma waɗannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne, kowa addininsa, ba wanda addininsa ya halasta masa ya zubar da jini, ba wanda addininsa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma. Amma kuma abin da ke faruwa kenan.
Shi ma Malam Isha Abuba ya ce,
jama'ar arewa, ina sallama da fatan alheri ga duk mai sauraro na. Kwana biyu arewa ta shiga wani yanayi na rashin fahimta, na rashin zama lafiya, na kuma rashin cigaba, kuma ba wai ba za a iya rayuwa da yayi daban da haka ba. Muna buƙatar mu yi gyara wajen zamantakewarmu da juna, muna buƙatar fahimtar juna, kuma ba wai mun rasa damammaki na inganta rayuwarmu yadda za mu ci gaba da harkar kasuwa da zamantakewa na yau da kullum ba. Amma mun bari bambance-bambance na addini wanda ba ainihin abin da ake nufi ba kenan ya raba tsakaninmu, bambance-bambance na kabila ya raba tsakaninmu, amma a wasu sassa na duniya da ƙasa akwai waɗanda suka yi ƙoƙarin wannan zamantakewa. To shi zamantakewa tare yana buƙatar mutunta juna, yana buƙatar sauke nauyi, yana buƙatar fahimtar juna, yana buƙatar sauke nauyin da maganar Allah ya koyar da mu kowannenmu. So zancen wani kabila Fulani ko Sawa ko kabila wani kabila daban a arewa ko TV ko bayar da kenan arewa ko wani duk waɗannan bambance-bambance ba sun suke hana mu zaman tare ba son zuciyar da ake sawa akan waɗannan bambance-bambance kowa ya sami dama yana so nasa ne kawai da shi da iyalansa za su ci su koshi ba tare da sauke nauyin makwabci ba to lokaci ya yi da za mu zauna tare mu fahimci bukatun mutane a kanmu mu fahimci bukatun kanmu a kanmu mu yi zamantakewa irin wanda zai taimake ni in taimake ka duk randa ka raina wani ko saboda addininsa ko saboda ƙabilarsa kai abin da ka ga dama za ka ga abin da ba ka son gani komi kafin wannan ne duk randa ka raina wani saboda tsawonsa ko gajartarsa bayan Allah ya yi shi Allah ya ga dama ne ya yi shi haka lokaci ya yi da za mu gane waɗannan bambance-bambance za su taimake mu ne don cigaban ƙasarmu amma in mun zauna mun ɗebe shi da gaba waɗanda kuma saboda son zuciya suke gina ɗorewar cigaban rayuwarsu a kan waɗannan gaba ba don cigaban jama'a ba mu yi hankali da su a cikin jama'a wasu a cikin 'yan kasuwa suke wasu a cikin 'yan siyasa wasu a cikin shugabanni na jama'a ni hankali da su duk wanda zai kawo gaba da wani din ya sami ya tsore to wannan gaban in ka ci amfaninsa za ka ga rashin amfaninsa sannan ko ilimi mu yi shi yadda kowa zai sami dama don wani lokaci duk wanda ka takura shi ko abala ne a gidanka ɗan da ba naka ba ka dinga fifita ‘ya’yanka a kansa to akwai ran da Allah zai fifita shi a kan ‘ya’yanka don haka ko kun fi yawa a gari kar ku ɗauka za ku danne marasa yawa a gari ku yi musu adalci ku yi musu abin da ya kamata a yi musu ko da mutum ɗaya ne a gari wanda ya bambanta da ku akwai nauyin da ke kanku na ku sauke nauyin shi da ya yi daban ko ita da ta yi daban in mun yi irin wannan zama sarakunanmu da iyayen ƙasa gaba ɗaya ya zama sun rungumi kowa ba sarakunan wani jinsi ba na wasu jinsi ba. In dai kai sarki ne kai shugaba ne na gwamnati inda muke samun wahala shi ne warereniya da ake sawa kaga a fada an fi son wasu fiye da wasu kaga gwamnatin tana son wasu fiye da wasu to irin waɗannan gaba haka cikin gida sai kaga akwai wanda ake so da wanda ba a so a cikin gari akwai wanda ba a so da wanda ake so in ba mun yi magani irin wannan muka sauke nauyi ko ba ka son mutum ka sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na zamantakewa da shi na makwabtaka da shi na zamantakewa na wurin aiki ko na makwabtakan wurin zama ko kuma duk wani nauyi da Allah ya ɗora maka na shugabanci lokaci ya yi da za mu fito fili muna magana da juna a fili a daina nukura saboda sau da yawa za ka ga a social media ana ta maganganun da ba kai ba gindi kuma ba su da tushe balle makama amma kuma ba a neman ina maganganun suka taso sai a hau kansu da su ake aiki a dinga sharing a ce ai ga abin da wasu ke yi ba tare da an fuskance su an yi maganan nan an wanke ba so lokaci ya yi da za a bude wurare mu dinga tattauna komi munin abu a fito fili a yi magana a kai a magance
haka. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kuma dalla kafin mu kammala shirin mu ga labarai amma wannan karan a takaice. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira WFP a takaice ta ce mutane fiye da 100,000 sun rasa matsugunansu ya zuwa yanzu sakamakon farmakin da dakarun Turkiya ke kaiwa a arewacin Siriya. Hukumar ta ce mutanen da suka rasa matsugunansu sun fito ne daga Ras Line da Tal Abyad. Dakarun Siriya da Kurdawa ke jagoranta da ake kira SDF a takaice sun musanta cewa dakarun Turkiya sun kwace garin na Ras Alen da ke bakin iyakar kasar kamar yadda Turkiya ta yi ikirari. Kuma sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe insha Allah za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau Greg Ni Hadiza Kyali ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.